daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19. Abinnin yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a shirin mu na karfe 9:30 a gugun Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan a gugun Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani rikici da ake dangantawa da na makiyaya da manoma a yankin Gumma na karamar hukumar Damsa a jihar Adamawa yayi sanadin mutuwar mutane da dama ciki har da wani fitaccen dan siyasa. Sannan yau za mu so ne ku kira ku bayyana ra'ayinku kan irin gudunmawar da jama'a ya kamata su bayar wajen ganin an farfado da tafkin Chadi da ke fuskantar barazanar kafewa. Lambar da za ku kira ita ce 202205655. Kada a manta, sai an saka alamar ƙari da farko kenan, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafi da labaran wasanni daga Ghana, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A jiya Talata, ƴan majalisar dokokin Afirka ta Kudu suka jefa kura'a akan yin nazarin yadda za a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska don ba da damar kwace filaye ba tare da biyan diyya ba. Matakin da ya samu karbuwa sosai a ƙasar, wadda har yanzu Turawa ƴan tsiraru ne suka mallaki yawancin filayen noma. Amma waɗanda suka gabatar da ƙudurin nan take suka nemi su ƙara tabbatar wa ƙasar cewa babu wani abu mai tsanani da zai biyo bayan matakin. Ba wanda zai rasa gidansa, babu wanda zai rasa masana'antarsa, a cewar Julius Malema, wanda ke jagorantar jam'iyyar Economic Freedom Fighters, jim kaɗan bayan kaɗa kura'ar. Akwai fargaban cewa matakin zai jefa Afirka ta Kudu a cikin halin da makwabciyar ƙasar Zimbabwe ta shiga, inda aka ɗora laifin ƙwacen gonakin Turawa na ƙarfi da yaji da aka yi a wajajen shekarun 2000 akan cewa shi ya jefa ƙasar cikin halin kuma bayan tattalin arziki da kuma rikicin siyasa. Jam'iyyar ANC mai mulkin ƙasar ta goyi bayan ƙudurin, amma da sharaɗin cewa ƙwacen filayen ba zai shafi aikin noma ba, kuma ya tabbatar da cewa tattalin arziki da daidaito ta fuskar siyasa za su ɗore. Ɗaliban da suka tsira da rayukansu a harin bindiga mafi muni a tarihin Amurka da aka taɓa gani sun koma makaranta yau Laraba, yayin da gwamnatin tarayya da 'yan majalisa ke ci gaba da yin muhawara akan yadda za a kare rayukan matasa, inda suka kuma amince cewa ya kamata makarantu su zama wuraren da ɗalibai za su samu kwanciyar hankali. An rufe makarantar sakandaren Marjorie Stoneman Douglas da ke birnin Parkland a jihar Florida, tun bayan da wani ɗan bindiga ya kashe mutane 17 makonni 2 da suka wuce. Kisan gillar ta ƙara zafafa muhawara da aka daɗe ana yi a nan Amurka a kan dokokin mallakar bindiga. Kakakin majalisar wakilai Paul Ryan ya faɗawa manema labarai jiya Talata cewa dole ne a cike giɓin da ake da shi a tsarin binciken masu sayan bindiga da ake amfani da shi a ƙasar. Ya kuma yi kira akan a aiwatar da gagarumin garan bawul a fannin masu matsalar taɓin hankali. Duk da haka, abin da Ryan da sauran 'yan majalisar ba su yi kira a kai ba shi ne hala mallakar bindiga kwata-kwata, ciki har da mallakar bindiga samfurin AR-15 kamar wadda aka yi amfani da ita a harin da aka kai a makarantar Florida. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen ƙasar Rasha Sergey Lavrov ya faɗa yau Laraba cewa 'yan tawaye a gabashin yankin Guta da ke Siriya na toshe hanyar kai agajin jin ƙai, suna kuma hana mutane barin wurin a daidai lokacin da Rasha ta yi kira a tsagaita wutar kai taimakon agaji a farmakin da sojojinta ke kaiwa. Dama shirin na Rasha an yi shi ne da zammar tsagaita wuta na sa'o'i 5 don mutane su samu taimako ko su fita daga yankin wanda 'yan tawaye suka mamaye, wanda kuma dakarun gwamnati suka yi wa ƙawanya tun shekarar 2013. Kafafen yaɗa labaran Siriya sun zargi mayakan 'yan adawa da hana fitar da mutane kwanaki 2 a jere. Babu farar hula ko ɗaya da ya iya fita ya zuwa yanzu a yankin da ke da mutane kusan 400. 'Yan tawaye sun yi watsi da zarge-zargen jiya Talata ranar farko da aka fara tsagaita wutar wanda ya sa bangarorin biyu dorawa juna laifi akan tashin hankalin da ke ci gaba da faruwa. Kungiyar da ke kare haƙoƙin jama'ar Syria ta Observatory wadda mazauninta ke Burtaniya ta ba da rahoton cewa an ci gaba da fada a gabashin guta har ya zuwa yau Laraba. Daga ƙarshe mayakan kungiyar Al-Shabab a Somalia sun harba wasu jakuna dauke da kayayyaki da mayakan suka ce za su kai wani yanki wanda ke karkashin ikon gwamnati a yankin Bakool. Wani jami'in tsaro ya fada wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa mayakan sun kwace jakunan da ke dauke da kayan abincin ne da safiyar yau Laraba a kusa da ƙauyen Elbon mai tazarar kilomita 15 yamma da garin Wajed. Mayakan sun harba jakunan suka kuma sace mutane biyu da ke tafa da su a cewar wasu majiyoyi. Yanzu haka dai ba a san halin da mutanen ke ciki ba. Wani mazaunin garin Wajed wanda ya so a saka sunansa saboda dalilan tsaro ya fada wa muryar Amurka cewa mayakan sun bankawa amalanke da kayayyakin wuta. Dama amalanken kayan yana dauke ne da sukari da shinkafa da garin fulawa zuwa Wajed a cewar mazauna garin.
Maryam Dodo kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Da farko wani rikici da ake dangantawa da na makiyaya da manoma a yankin Gumma na karamar hukumar Damsa a jihar Adamawa Najeriya ya yi sanadin mutuwar mutane da dama ciki har da wani fitaccen dan siyasa. Izuwa yanzu ƴan sanda sun ce sun kama mutane da dama a bangarorin da ke fada kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana.
Kamar yadda marahotanni ke nunawa, fiye da rayuka 13 ne ma suka salwanta wannan tashin hankali da ake dangantawa da ramar gayya wanda ko ya hauko a yankin Gumma da ke cikin karamar hukumar Damsa kuma yankin ma na kuma makwabtaka ne da Gire kuma cikin waɗanda aka kashe. Har da wani tsohon kwamishina kuma kakakin jam'iyyar PDP a jihar Misa Samzado wanda a kwanaki ma aka ji muryarsa a cikin shirinmu na tsakiyar mai wuya game da rikicin al'ummar Bacima da kuma Fulani makiyaya.
Gwamnati ta yi yadda za ta yi ta hana shigowa mutane yadda suka ga dama a ƙasar Najeriya. Domin wasu sun shigo a kan cewa su Fulani ne. Eh, Fulani ne mutum zai shigo ƙasa ya yi takardun shigowa. An buɗe bodanmu ya zama very porous. Ana shigowa har lokacin fadar numan nan musamman wani sojojin da aka yi hayansu daga wasu ƙasashe mun gamsu a numan.
Da yake tabbatar da faruwar lamarin, ɗaya daga cikin shugabannin matasan Bacima Ibrahim Falturaki ya ko bayyana yadda lamarin ya faru.
Su sun fita daga nan da su nufi yin gwalan gurin an ce musu an jiwa wasu ciwo sun nufi hanyar gurin. Hanyar da za ka ta gwajin mararrabin barin nan to ka je suka fada a kan su kurin ba su sani ba.
Shi kadai suka kashe kenan.
A'a ba shi kadai ba su uku ne a mota don an ce musu an jiwa wasu ciwo gurin suka dauki mota za su je barin su gani. A mararrabin barin nan sai mutane sun fito ta gwajin kiri sai suka afka musu kurin.
To wai koya jami'ar PDP ta ji da wannan lamari Honorable Abdullahi Adamu Firimbe da ke ma zama sakataren jami'ar jihar Adamawa ya ko bayyana wannan tashin hankali da abin takeici wanda ya ce lokaci yayi da hukumomi za su tsaya domin magance wannan matsala da ke ci gaba da aukuwa.
Abun ya zo mana da gaskiya ba mu ji daɗin shi ba ko kaɗan. To wannan abu shi yasa kullum muke bayani a yi ƙoƙari a sama wannan abu mafita. In ba haka ba, sarki wani abu da wasa daga baya fa abun zai fita cikin hannu.
Kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar Adama ta bakin kakakinta Esther Usman Abubakar ta ko tabbatar da faruwar lamarin ko da ke ta ce ba ta cikin alƙaluman waɗanda aka kashe. To amma ko ta ce akwai waɗanda aka kama.
Bayan tashin hankali wanda ya tsaya kwanan gidaje a tsarin gudunmu a wannan wajen kawo kuma mun yi kame a duk bangarori biyu masu fada da jirgin don mun yi kame da bangaren majiyaya da kuma manoma wannan wajajen don mun kama su da agribis wato ma'ana abin da suka aikata mummunan aiki na da shi muna tare da su kuma kawo zuwa makarar ne ke maka zuna suna har yanzu suna hannun sojoji domin da sojoji da yan sandanmu wato mobile policemen dinmu muka tabbata kai wannan rashinin a wajen. Kawo zuwa yanzu na yanzu suna nan a hannun sojoji suna musu bincike waɗanda suka gama da su za su kawo mana su cikin har da mu kai su zuwa kotu.
An sami asarar rayuka a wannan tashin hankali?
Shi ma officially ba da numbers na yawan mutanen da suka mutu a wannan tashin hankalin da aka yi. Amma yanzu sojoji da mobilawa da sauran mutanen da muke aiki da su duka suna nan a wannan wajen an kara jirage rundunar ƴan sanda.
Cikin kwanakin nan dai rayuka da dama ne ma suka salwanta sakamakon tashin hankalin da ke da nasaba da rikicin makiyaya da manoma. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Allah kyauta yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan irin gudunmuwar da jama'a ya kamata su bayar wajen ganin tafkin Chad bai kafe ba musamman ma gudunmuwar da yana zuba shara a koramin da ruwan su ke danganawa da wannan tafki kafin mu bude layukan mu ku ci gaba da shakatawa da wannan waka
da sudan sai in ga ya muku su sun yi kasassafa sun raba sun zarce shiga uku kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku sun dauda na sani kuma ke ya ce alaka buga na batuna da sudan sai in ga ya muku su sun yi kasassafa sun raba sun zarce shiga uku kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku sun dauda na sani kuma ke ya ce alaka buga na batuna karam yardar zancan yan baka ruɗi ne yaudara ce a ce maraba ma daukaka duk masu faɗin haka mai yasa su ba sa yin haka gansa don kule mun lura lallai su suna san juna United States ma aka ce musu kuntun kafan yawa zamu yi me zamu ga ya musu balle fadin kasa duniya tabbata iya musu zauna lafiya mun gane su ma dai suna san juna
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC. Mun samu kira na farko daga jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
To, Mamun Halo barka da lasariya.
Yau barka da wannan yammaci.
To, suna da Murtala kuma ina kiran ku da sashen Hausa na Najeriya.
To, muna jin ka Murtala.
To, zan fara gaskiya da jinjinawa da addu'a ga wakilin ku na Kaduna, kuma muna goyon bayan sa Allah ya ƙara masa ƙwarin gwiwa kan harkar sa na jarida da faɗin gaskiya. To kuma shi ne cewa gaskiya abin da nake ba wa mutane wanda suke buga shi da taka irin wannan gurare to gaskiya abin zai zo mana illa ya zamanto ya ma wani yanki na tattalin arzikinmu illa to gaskiya amma ni ba mun lalo ina ga fa kuma ko su kasashe wanda suke wannan tashin ya bi ta gurin su kamar akwai wani zagon kasa da suke yi to mun ma suna da sani fa abin da ya fada ake cewa fa shi zai tafi ko kuwa ne har su ma zai tafi kamar da je su aka kai kasashe
kamar wadannan kasashe kake magana kenan Murtala
gyara shi da sauransu
kamar wadannan kasashe kenan kake magana
to ba ku shi ta din ba shi ta din don ta da gurin su to kan ilo wani sai da barin tara ruwa na kare dangara kawai sai su amfana to kaga da hanyoyi kai ne kuma abin ba zai mu harfa mana tani da Afrika ko kuma wanda kasashen da abin ya shafe da fatan za a hakura haɗa kai a ci gajiyan wannan guri da fatan za ku tafi lafiya.
To muna godiya Murtala daga Kaduna bari mu je can kudu maso yammacin Najeriya jihar Ondo. A wane ne akan layi?
Assalamu alaikum Mamu Lalo barka da aiki.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah barka dai.
Sunana Hassan daga nan Ondo nake kiran ku.
Yawa to muna jin ka Mallam Hassan.
To batun taifin Chadin nan gaskiya yanda shugabanni da Niger da Chad da Cameroon ya kamata su bada haɗin kai tunda masunta ma suna samu abu a cikin wannan tsafi. Tara bar shi ya kafe.
To kaman wani
saboda
ina jin ka.
Yanzu abin da gwamnati za ta dauka kamar yanda za a ci ake cewa za a jawo ruwa daga Congo nan. Sai a bada hadin kai a jawo ruwan saboda abun kasa wurin. Dan kasa tana samun kudin shiga a ciki. Ra'ayi na kenan ku tashi lafiya.
Muna godiya Hassan daga jihar Ondo. Bari mu sake komawa Kaduna. Wane ne ya kallai?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Sallam Mahmud Lalo barka da yamma ne maka barka da aiki.
Yawa barka da wannan yammaci.
Suna da Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Yawa muna jin ka Alhaji Musa.
To Mallam Mahmud Lalo da wannan da zan bika ta'aziyya ta ga shi kanshi baban abokin mu da ke kira wannan layi Ibrahim Aram Malaga cikin mayafin shiyar sai Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa.
To sai mu ce amin. Menene ra'ayinka?
To alhamdu lillah, ra'ayi na gaskiya idan muka dauki wannan al'amari na maganar tafkin tadi, gaskiya al'amari kamar kaga mu yanzu da muke kaman mamoyinkin mu na Kano nan a Garo, muna dabdam na ruwa da ake noman rani. To kaga dai kasance gwamnati ba ta iya yaki shi ko kuma al'umma suna cika shi da bolori kaga suke kawo matsalar kafewar shi. To haka ya kamata a bada gudunmuwa da kamar da Najeriya ya kasance an hada gwiwa domin a tabbatar da cewa ana samun ci gaba a wannan gudu. Karshe ne muka fatan alkari Alhaji Musa Garo ta ci lafiya.
Bari mu je jihar Sokoto. Wane ne akan layi?
To assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Mai magana Usman Edele Bunkari, karamin hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto, Najeriya.
To muna jin ka Malam Usman.
To dangane da kamar kuna tattauna da abin da yake shahi zuba shara barkatai. To kaga ya rike ake gwamnati sun tanadi abubuwa musamman container ta zuba waɗannan sharuka da ya kamata wurin da ya kamata domin sai dama za ka iskan mu an giggina wurare babu filin da ya dace a zuba shara ga anguwa sai ka iskan mu kwattaho yana tushe ta inda bai dace ba. To idan su gwamnati sun kokarci matakan yadda ya kamata da kuma sarrafa irin ita shara da leda da yadda ya kamata a samu kamfanin da suna sarrafa waɗannan abubuwa to insha Allah za a ga an samu sauƙin share-share da ake zubawa a biranen mu da kuma ƙauyukan mu. Da fatan Allah ka muna kwanciyar hankali a kasashen mu. Nagode kuma idan da bankar karamar community ta Binji. Ta ci lafiya Mahmud Lalo.
Malam Allah muna godiya har yanzu muna yankin arewacin Najeriya a jihar Kwara. Wani ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Mai magana da
Alhaji Garba ina Sokoto Najeriya mai bulal da kayan wuta kala kala daga nan Kwara a Najeriya.
Yawa muna jin
ka. Gaskiya dangane da musamman Mahmud Lalo irin zubar da shara da ake yi barkatai ba bi tsari ba.
Misali a cikin yawa yayi.
To gaskiya ina kira musamman ma ga jama'a ya kamata a yi takatsan tsan ga zubar da shara ko wani wuri kuma kamar yadda mai gabata na gaba garin Usman ya ce to gaskiya ya kamata gwamnatoci su samu wurin zubar da shara da idan muka duba gaskiya rashin samu wurin zubar da shara shi ke sa ana zubar da shara ko ina barkatai har tana kawo wasu illoli musamman ma ga tabkunan mu. Wannan ita ce gudunmuwa ta mai magana Bello Garba na Sokoto Najeriya. Na gode da farar DOA a tashin lafiya an jima.
Muna godiya Malam Bello Dinawa. Bari mu je jihar Zamfara. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Sunana Arma Yao, baka aikin yaro kauran wurin jihar Zamfara.
To muna jin ka Arma Yao.
Abin da ce a gaskiya bisa ga wannan lamari muna kira ga sauran al'umma ya kan
layin Arma Ya'u daga Zamfara ya tsinke da fatan zai sake kiran mu. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma fa sai an saka alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. Mun buɗe layin mu ne yau ku bada gudunmawa kan taya kuke ganin jama'a za su taimaka wajen kaucewa kafewar tafkin Chadi musamman da ake zuba shara a ƙoramu da suke gangarawa zuwa wannan tafki. Mun samu kira daga jihar Katsina. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Mai magana Mahmud Lalo, barka da aiki.
Yawa barka da yamma.
Yawa kuna magana da shugaba Bello Bauni ne mai mu.
Yawa
daga ɗan kara ƙaramar kuma faskarin jihar Katsina.
Muna jin ka shugaba.
To gaskiya dole ne gwamnati ta sa ido akan zubda wannan shara da ake yi barkatai. To shi ke kawo samun gurɓatan tafkunan mu. Ana ta fama kuma gashi ma gwamnati ba ta mai da hankali wajen ya kai mu ga laifin mu na zuba shara barkatai. Ita kuma ba ta mai da hankali gurin a ga an yashe mana. Da haka nake kira ga 'yan Najeriya mu da mu taimaki gwamnatin mu mu sa ido kuma ita ma ta ware mana wurare inda za mu rika zuba wannan shara. Da fatan za a tashi lafiya daga jihar Katsina shugaba Bello Bauni mai lemu Yankara.
To muna godiya, bari mu je jihar Jigawa a Gumel. Wanne ne akan layi?
Sani Mahmud Hirtani.
Yawa, muna jin ka Sani.
Cikin karamar hukumar su da kan karkara.
Yawa, to muna jin ka.
Ni abin da ke fata dai wannan shugabannin kasa da suka yi taro cewar za a gyara. To Allah sa daga suke. Kuma da wannan zan da wannan dama zan godiya mai girma gwamnati Jihar Jigawa Alhaji Badaru da yake mana hanya daga su da san karkar zuwa Danwai. Allah
za mu je jihar Katsina. Mun gode Malam Sani daga Gumel Jihar Jigawa. Bari mu je Katsina. Wani ne kan layi?
Tana tare da naku shugaba Iliya mai fanti da shayi a bakin kasuwa a garin Daura Nigeria.
To muna jin ka.
Muhammad Lalo, barkanku da wuni.
Yau, barka da dare.
A gaskiya akan wannan kwararan ruwa da yake tafiya da tare da bola a cikin wannan tankin tafi. To ya kamata gaskiya gwamnatocinmu na Afirka su ɗau mataki ka fara kamar na Najeriya nan ma ba. Inda ka gani wannan tankin ana samun kuɗin shiga. Kuma bai dace ma duk wuri a rakabarin datti yana zuwa kamar kwarara ko tankin ne na cikin gari bai dace ba a na atankan samun kwarara tafin ta haka tana.
Amma kamar wace irin rawa su mutane za su taka musamman ma waɗanda suke zama a kusa da ƙoranmu da ke gangarawa zuwa wannan tafki na Chadi?
To gaskiya abin da ya kamata al'umma su ɗauka ya kamata duk wanda zai zubda shara ko a hana shi ko a sanar ma da gwamnati. Ta haka nake ganin za a cimma wannan guri na ganin wannan farara ta.
To madalla mun gode wanda ya kira mu daga jihar Katsina. Da kuma kamar kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Kuma da yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Za ku soma labarin wasannin na yau ne da ainihin Black Quiz ɗin kasar Ghana wadda hukumar ƙwallon ƙafar kasar Ghana ta shirya wa wasannin sada zumunci da kasar Morocco da kuma Japan gabanin ɗaukar nauyin wasannin cin kofin Afirka na mata da aka shirya na shekara ta 2018. Black Quiz dai ita ce a makon jiya ta lashe gasar na wafu na mata na Afirka ta yamma. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Edwana Stars wacce ita ce zakara na wasannin league din kasar Ghana ta mika kokinta ga hukumar ƙwallon ƙafa ta kasar Ghana da ta daidaita manhajanta yadda za ta samu gabatar da shirye-shiryen wasannin ta na CAF Champions League da take ciki. Shugaban hukumar league din kasar Ghana Ashford Tete Oku ya caji sabbin club da suka samu shiga gasar Premier League din kasar Ghana Dream FC Caroline United da 11 Wonders da su nuna lallai sun kai su shiga wannan gasan na shekara ta 2017 da 2018 a yayin da a soma wasan a ranar Asabar in Allah ya kai rai. Ohun mai koyar da Asantiko Toko wasa Steve Pollack ya shirya zai yi guburzu da Asantiko Toko a kotu akan abin da ya siffata sallamar da aka yi masa wadda ba akan hanya ba a ranar Juma'a da ta gabata. Wasu tsaffin 'yan wasan Black Queens biyu sun yi kira ga hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana da su tabbatar da Mercy Tego Kwaku a matsayin babban mai koyar da ƙungiyar ƙwallon ƙafar mata ta ƙasa Black Queens bayan nasarar da ta ainihin jagoranci ƙungiyar ta yi a gasan cin kofin wafu a ƙasar Cote d'Ivoire. Coach Salah Stese, wanda aka yi wa tayin ne ya koyar da Black Queens ɗin kasar Ghana, ya gwammace ya koyar da Jamal City Football Club. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai sharhin murar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 24 ga watan Fabrairu, Jamhuriyar Estonia ta cika shekaru 100 da kafuwa. Kwamitin ceto wadda dattawa a majalisar wucin gadi ta kasar Estonia ta zabi wakilansa su ne suka fito da daftarin ayyana incin kai na Estonia, wadda da turanci aka lakabawa suna manifesto ko manufofi na al'ummar Estonia. Tun farko an so a kaddamar da wannan daftarin ranar 21 ga watan Fabrairu na shekarar 1918. Amma sai aka shinkirta shi zuwa Maricen 23 ga watan Fabrairu a lokacin da aka wallafa shi aka karanta a bainar jama'a a Farno. Washegare ranar 24 ga watan Fabrairu ne aka wallafa manufofin da aka rarrabawa jama'a duk fadin babban birnin kasar wato Tallinn da kuma wasu yankuna. A cikin wani sakon taya murna ga al'ummar Estonia da ya aika musu bana, shakadan Amurka Estonia James D. Melville ya lura cewa kamar yadda yake kunshi a cikin ayyanawar samun incin kai ta jamhuriyar mai bin tafarkin demokradiyya wanda ke kara tabbacin cewa incin dan adam ba za a iya raba shi da su ba yadda suke a yanzu haka suke ko a shekaru aru-aru da suka wuce. Samar da kariya karkashin doka ba tare da yin la'akari da addini ko kabila ko kuma siyasa ba. Tabbatar da incin walwala da fadin albarkacin baki da gudanar da addini da taruwa da cuɗanya da yin zanga-zanga da kuma samar da kariya ga kowane mutum da gidansa. Amurka da Estonia haɗe suke, in ji jakadan Amurka a Melville ta fuskar incin demokradiyya da dangantakar mu mai ƙarfi da na tattalin arziki da ya kawar kasancewar ƙasashen a gabar tekun mabambanta da kuma dangantaka da ke akwai tsakanin al'ummar ƙasashen namu biyu. Bayan sama da kusan shekaru uku a matsayin jakada, na samu damar kai ziyara zuwa ga kowace kusurwar ƙasarku mai kyau. Na sami alfarmar haɗuwa da shugabanninku, inda na yi sha'awa da yadda kuke amfani da fasaha. Na kuma sami ƙwarin gwiwa gani yadda matasanku ke da kuzari, wanda yake nuna alamu makoma mai kyau ga jama'a da ƙasar baki ɗaya nan gaba. Ina matuƙar farin cikin zaman da na yi tare da ku cikin wa'adin aiki da ya kawo ni a nan. A cikin shekarun nan 100, jakadan Amurka ya ƙara da cewa, a madadin takwarori na da abokane na a ofishin jakadancin Amurka, muna bayyana matukar farin ciki da godiya kan abutar mu. Muna kuma taya ku murnar wannan babbar rana ta cikar ƙasarku shekaru 100 da samun incin kai. Barka da ranar kafa Estonia. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ga Maryam Dauda da labarai a takaice.
Pakistan wani harin kunar bakin wake da aka kai kusa da birnin Quetta dake kudu maso yammacin Pakistan ya kashe sojoji na musamman na kasar hudu da jikkata wasu kimanin su 8. Jami'an kasar suka ce maharin ya farwa wani sansanin soja a daren Laraban nan a wuri mai tazara kilomita 20 daga helkwatar lardin Baluchistan. Rahotanni suka ce maharin yayi damara da nakiyoyi da nauyin sa ya kai kilogram 10 a jikin sa. Tunda da farko a wannan yau din, wasu ƴan bandaga akan babur sun yi wa wata mota dauke da wani babban jami'in ƴan sanda a birnin Quetta kwantan bauna. Suka bude wa motar wuta, suka kashe masu masu bashi kariya biyu, sannan kuma amma babban jami'in ya tsallake rijiya da baya. A jiya Talata, ƴan majalisar dokokin Afirka ta Kudu suka jefa kura'a akan yin nazarin yadda za a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska don ba da damar kwace filaye ba tare da biyan diya ba. Matakin da ya samu karbuwa sosai a kasar wanda har yanzu Turawa ƴan tsararu ne suka mallaki yawancin filayen noma. Amma waɗanda suka gabatar da kudirin nan take suka nemi su ƙara tabbatar wa kasar cewa babu wani abu mai tsanani da zai biyo bayan wannan matakin. Daliban da suka tsira da rayukansu a harin bindiga mafi muni a tarihin Amurka da aka taba gani sun koma makaranta yau Laraba. Yayin da gwamnatin tarayya da ƴan majalisar ƙasa ke ci gaba da yin muhawara akan yadda za a kare rayukan matasa, inda suka kuma amince cewa ya kamata makarantu su zama wuraren da dalibai za su samu kwanciyar hankali.
Masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 5 kenan na safe agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma wanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a garzaya shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu zamu da jin ita Maryam Dauda da ta ni gabatarwa da kuma Julie Leather Session da ta hada mana shirin baki ɗinsa kamar da kuji. Sai injiniyan mu Zubair Mahmud Lalo ke cewa a kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.